أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marece na Lahadi 25 ga watan Ramadan shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 10 ga watan 6 a shekara ta 2018 al-isafi miladiyya. Zaman mu na 25 kenan a karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Muna suratu Ali Imran har yanzu. A jiya mun karanta abinda malami ambata, ko muna cikin karanta abinda ya ambata dangane da fassarar aya ta 170 daidai ko? Yawwa, mun ka inda yake cewa fatamma lahumun na'imu was-sururu وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هو من خلفهم هكذا يقول. طيب ما لهنا شوى فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله. ألا مدركيا هدا ودنا بين ألا وتشهيدي أبو بوا قدابيو نئما تجكي da ake ba su abinci, da ni'ima ta zuciya da ruhi ta hanyar farin ciki da murna da suke yi. Ga wannan falalolin ne guda biyu. Falalar farko, jikinsu na samun abinci. Falala ta biyu kuma, suna samun farin ciki a ruhinsu. Fatamma lahum an-na'imu was-surur, don haka da ni'imtuwa da farin ciki ya cika gare su, sun samu farin ciki cikakke da kuma ni'ima daga Allah. Waja'alu, sai suka dora, suna istabshiruna billadina lam yalhaqu bihim, suna bushara ga waɗanda ba su riske su ba, wato waɗanda ba su mutu ba, ba su riga an sun baro duniya ba, kamar sune musu bushara, sune suwa. Alladina lam yalhaqu bihim min khalfihim, waɗanda ba su riske su ba daga bayansu, su ne musu bushara. Kun ga dai busharar kamar da na ambata mana jiya, ba jinta muke ba da baki, amma wannan ya nuna mana cewa waɗannan mutane suna da shu'uri. Yawo, shahidai a cikin kabarinsu ko a wannan rayuwa ta barzakhu, suna da shuhuri, suna ji, tunda har suna murna, suna farin ciki, suna yi wa junansu bushara, suna ma bushara ga waɗanda ba su zo ba, waɗanda ba su rike su ba, daga cikin muminai waɗanda ba a kashe su a filin yaƙi ba. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي يبشر بعضهم بعضا ساشن سو نابشارة ساشن بوصول إخوانهم لسوى أنوان سنزو الذين لم يلحقوا بهم سوى معنى أنوان سكيغاس ذونا نقبا وسو دعاك ساك ونياك كوباء ونياك ننقبا توسنا ننداس ذو وأنهم سينالون ما نالو ذاس ذو سسامو أبن سوى أننن سكسامو نقول اللي lahira Allah na cire mutane hassada da wani hali na mutum yake banta da wani fifiko a duniya. Idan mutum yake banta da wani fifiko sai ga har gudu yake wani ma ya zo matsayinsa, ko idan ya samu wani matsayi ko na ilimi ko na duniya sai ga yana wani bambancewa kada wani ya hawo shi ma ya zo irin wannan matsayin nasa. To aljanna kuma ba haka bane, fata kake ma aita tahowa kowa ya ta zuwa. To a duniyar ya kamata mu koyi irin wannan halin. Idan Allah ya hore maka wata ni'ima ko ta dukiya, kai kokari kai sharing da ƴan uwanka. Shi yasa aka sa a rika zakka, ana sadaka ta tabawu'i, ana taimako, tana ƙara soyayya, hadiya haka. Manzo Allah sai ya faɗa mana tahadu tahabbu, kuna son soyayya to ku rika kyauta a tsakaninku. Da haka duk abin da ka samu kar ka taɓa tsammanin Allah ya yi shi don kai kaɗai ne. Mun taɓa wata magana a baya cewa duk inda ka ga ɗan adam ya kai wani matsayi da yake burge mutane, to sai wata rana Allah ya tafi da shi. Saboda kamala abubuwa biyu, da kamala da dawwama, ba mai su banda Allah. Duk inda mutum ya kai wata ran zai sauka, ko bai sauka ba za a yi wani da zai sanye shi, sai ga shi ake zance ba wancan ba. Sannan kuma dawwama babu ita sai ga Allah. Kullu shay'in halikun illa wajh, da kowa mai rai zai bar duniyan nan, babu wanda zai wato gaji wannan kasar sai Allah subhanahu wataala. Da ka karka zama mai rowa, mai kankamewa da kankamewa wani matsayi da ka samu, baka san wani ya matso kusa da kai shi ma dan ya dosana ko ya fa'idanta, ko taron in ba kai ba ne a ce shi ne, duk wannan ba daidai ba ne. Jawo kowa, yawa ya zo ya hau, la'alla Allah ya hore wata shiriya ta hanyarsa wadda kai a hanyarka ba a samu ba. La'alla Allah ya hore wani ilimi mai faɗi da za a amfana, kai ƙila ba a amfana da kai irin yadda za a amfana da wannan ba. Rayuwa ce haka, in yau ba wannan gobe akwai wannan. To ka fahimci wannan, za ka cire wa kanka irin wannan damuwar cewa ba ka so ka ga wani ya matso irin matsayin da ka samu. Allah ya raba mu da hassada. Sai shi Allah khawfun alaihim, bisharar da suke yi shine babu tsoro a kansu dangane da abin da za su zo su riska. Wala hum yahzanun, babu baƙin ciki dangane da abin da ya wuce. Ai yastabshiruna bi zawalil mahdhur, suna yin bishara, suna murna da farin ciki dangane da gushewar abin da ake tsoratar da su, al mahdhur anhu, abin da ake tsoratarwa. Wato suna bishara cewa babu shi. Wa an ikhwanihim almustalzim kamal asurur, ma'ana yastabshiruna bizawali almahduri anhum wa an ikhwanihim, suna bishara cewa abinda ake tsoratar da zuwansa, abinda zai zama barazana dangane da su da kuma ƴan uwansu, an fahimci wannan. To suna yin bishara cewa ya gushe, babu shi wannan abu. Shi wannan abun kuma almustalzim kamal surur, in aka samu irin wannan busharar a tsakaninsu, ai shi ke sanya farin ciki da murna ta cika ta kammala. Farin ciki na kammala ne in ka ji cewa babu wani abu mummuna da zai zo maka nan gaba. Farin ciki da murna na kammala in ka ji cewa abin da ka bari a baya to ba zai biyo ka kaga mummunan sakamako a kansa ba. In aka baka wannan assurance din, ai sai murna da farin ciki. To shine abin da ake nufi. Don haka kammalar murna ita ce a gaya maka ka kwantar da hankalinka, aljanna za ka zo daɗi ne, babu baƙin ciki. Sannan abin da kai a baya an yafe maka, ba za a biyo ka da shi ba. Don haka in ka samu wannan tabbacin, me za ka yi in ba murna ba da farin ciki? Abin da ke nufi kenan. يستبشرون بنعمة من الله سنكما يوانا بشارة دمرنا أتكاننسو دواتني إما دقاء الله وفضل دفلله أي يهنئ بعضهم بعضا ساشنسو مرنا يهنئ تهنئ شنو congratulation يوا وريك سنة وجونا مرنا نبنا مبركة دسامن كذا من جدائي لما كمان تقولوا وانا تسنى وجونانسو إلو وانا بركة دمرحبا دلاله بأعظم مهنئ به دو ما في جرما أبندا زائع ومتم مرنا لشي مهنئ به بأعظم مهنئ به دا ما في جرمان أبن ذا أمتون congratulation ذا لا يورك أنا مكا congratulation أي ما مرنا أكان أبو بوا كاسا مونو متعي كاسا مو promotion كو أقول أيكي كاسا مو زوا هجي أزوا أتي ما مرنا كاجي كاداو أي ما مرنا كاوركي دي غلافيا أي ما مرنا كاسا مو هاي بوا أي ما مرنا أولي أي مكا مرنا دكا تدوكو تمرنا للائمة باب ود تكي شقاء الجنة كان شقاء الجنة أي مكة مرنة توما سيم مرنة سنو الأنسان شهيدي سنو جوننسو دي سونا ين الجنة مرنة بركة دزوا كمو لن بسوبة أنا كنت أمسو أنا مسو بشارة سوا سوزو با كومي با سورو زمن لافيا كونسير هنكلي نئمة دو ممية باب ينكيوا بك انتكم دونيا يهكاري بدأتنا مكة شبا فكاكو كبابو أبن نيكي ونن دادي وهو نعمة ربهم نعمة سيتو أبنجي جنسو وفضله دفل لسا نعمة ربهم وفضله دفل لسا سيكم وإحسانه دا كوتة تاورسا ألا مكروكو يمنو أنن نعمة دفل لسا دا كوتة تاور وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كما سنن سنة لغتكم بشارة شيني سوى ألا من أكيكي baya tozar tadda baya lalata ladan mu'minai wannan dina tabbatar da adalcin Allah Allah mai adalci ne adalcin da babu irin sa duk abinda mutum ya aikata to ba za a rage masa ladan sa ba ko a ce ka aikata kana tsammanin ma ba a gani ba amma shi Allah ya gani mala'ikunsa sun rubuta ran kiyama sai ka ga wannan abu yanzu a nan duniya kana yi wani abu lalla ma hankalinka ma ba a kansa yake ba aikin alheri kana tsammanin ma ba wani abu bane ran kiyama kuma sai Allah ya nuna maka shi a matsayin babban abu lalla ma ya zama shine sababin ka na shiga aljanna in ba adalci ba ina zaka samu wannan abu Allah ya taimake mu bal yunammihi Allah subhanahu wataala zai rika habaka wannan abun da ka aikata na lada sannan wa yashkuruhu kuma ya gode maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mana babu mutumin da zai bada wani taimako na dukiya sai face Allah madaukaki ya sanya abun a damansa wayunammihi yana habaka shi irin yadda ɗayan ku yunammi fuluhu irin yadda ɗayan ku yakan yi kiwon ɗan ƙaramin dabbarsa sabon haihuwa akuya ko rago da makamancinsa yadda kake damuwa da ya zauna lafiya a bashi abinci ya sha nono yayi kaza da kaza ai hankalinka yana kansa kullun so kake kaga ya habaka to irin wannan haka Allah yake tattalin aikin kirki da kai in ka ba wani taimako duk naira da ka dauka daga aljihunka ka mika wani ko riga ko wani abu dai ko abinci haka Allah zai ta tattalin abun yana habaka yana girma ya girma a size din abun yana girma yana girma kuma da albarkarsa da darajar da Allah zai baka Allah subhanahu wataala kuma sai nan kiyama sai ka ganshi ni da zan aikata dan abu kaza dan kankani yau kuma ka ganshi ya girma to ni shine ma'anar wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'mini wa yaziduhu kuma zai kara shi ma'ana kara maka shi wajen adadi da daraja min fadlihi shima ya kara masa falalansa ma la yasilu ilayhi sa'yuhum irin abinda inda aikin su ne kawai za a kalla ba tare da falalar da wannan ni'imar ba to aikin su ba zai kai su zuwa ga wannan abun ba duk irin aikin da za ka yi to ba za ka kai ka cancanci shiga aljanna ba a ce iya aikin ka kawai za a kalla a baka aljanna a'a bai isa ba amma sai Allah maduki ya kara maka ya cika maka da rahamarsa da karinsa da ni'imarsa to wannan ne zai sa ka shiga aljanna saboda dama shi ba da lada da yake yi ba irin namu yake na keke da keke ba, duk abin da kai sai an ninka maka ninkin 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 ba ninkin, wani ninkin ma baka san iyaka ba, haka za a ce ninka maka. Amma in kai ne fa, in kai ne wani yana abu, sai ka ga kokari kake karka kashe da yawa, kyauta man an maka wani baya tukunci, an san tukunci, me hukuncin tukunci? Ihsani ne, muddin ba a sharɗanta shi ba, eh muddin ba a sharɗanta ba, mana kar a sharɗanta to an baka sako ka kai wani, sai ka duba kana kallon wane ne in an kai masa yana ba da tukunci, wanda ka san ba zai ba ka ce ni ba zan kai wani ba, misali wasu suna yi, ko kuma idan an ji a ce ai tukunci an ba shi ma ya rena, ko shi wanda aka baka kaza kuma dan kaza zaka ban, wannan duka bai kamata ya taso ba. Amma dai min haythul asl ya halatta, an maka kyauta wanda ya maka wannan busharar ka ba shi wani abu ba tare da an sharɗanta ba. To inda aikinmu ne za a lissafa a ƙididdiga, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bamu komai ba, abinda za mu yi bai kai a bamu ba, amma falalarsa da rahamarsa ita ce sakamakon abinda muke zuwa aljanna da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da samun aljanna. وفي هذه الآيات أتشون من آيوي أكوي إثبات نعيم البرزخ آيوي سنين من مقالة أكن تبتد نعمة أتكين لا يور كبري كو لا يور برزخ من سنين ينزل لا يور برزخ مهي إتكو لا يور دا أكي باين أمبر لا يور الدنيا كافنتاش القيامة إتا أكي تيم برزخ يوه تو لا يور برزخ أكوي نعيم. Ya daga cikin manya-manyan aƙidun ahli sunnati wal jama'a da suka bambanta da sauran yan bid'o'i ba iya mu'tazilawa ba, akwai da yawa da ba su yarda da maganar abin da ake a kabari ba, saboda aƙidunsu da suka gina akan hankali kamar mu'tazilawa da makamantansu. Akwai su ma masu wasu aƙidun daban, yan shi'a batiniya da nasu diya rusa in waɗannan, wasu ma dama ba su yarda ma akwai kiyamar ba, kiyamar ma gaba ɗaya akwai yan batsiniya da ba su yarda akwai ba, yawwa su ba ruwa su akun san yan batsiniya, ko masu aqidar addinin yana da batsini yana da zahiri, duk wannan abin da kuke yi suna ce masa duk shirme ne, batsinin shine asali shi ake kallo, sun ce ba a sallah, wannan sallah guda biyar duk ɓata lokaci kuke yi, yawwa ka riƙa addu'a kana kiran sunan imami, imamin shi'a, tunda su shi'a batiniya imamiyya ne, kana kiran sunansa wannan ita ce sallah. Hajji ka tashi ka je hajji shirka ce, tauhidi shi ne ka je kabarin imami ka yi ruku'u ka yi sujada a can, kaga duk musulunci an juya maka shi gaba ɗaya, kuma sannan kiyama babu zancen wani tashin kiyama babu zancen azabar kabari, kawai duk wannan tsoratarwa ake don a ji daɗin mulkinku, duk wannan yana cikin abin da aqidun batiniya sukan ambata. To don haka daga cikin aqidar ahli sunna wajibi mumini ya yarda da cewa idan mutum ya mutu a kabari to intiqali ne, ciruwa ne ya tashi daga rayuwar duniya yanzu yana wata rayuwar kafin lahira. To a wannan rayuwar ta barzakhu tana da khasa'is dinta, tana da keɓantattun siffofi da halaye da suka keɓance ta. A rayuwar barzakhu ba a ci da sha irin wanda muke a duniya, a rayuwar ci da sha har wasu malaman suna ambatawa hatta ci da sha da ake yi cikin uruk ne, cikin jijiyoyi, hatta wannan da Allah Madaukaki ke ambata din yurzaqun ta irin wannan ne, ba na ci da sha bane, Allah Madaukaki ne ke gamsar da su kamar da yake gamsar da manzonsa sallallahu alaihi wasallama da yake ambata cewa Ubangijinsa yana ci da shi yana shayar da shi, shi yasa yakan yi misalin azumi ya hana mu mumi misali. Shayarwa ce wata iri ba wanda muke tasawuri a duniya ba. Matsalar da take faruwa dama dangane da mutane a babin aqida a irin waɗannan abubuwan, kullum idan aka faɗi wani abu to mutum farkon abin da ke kawowa shi ne ma'anar da ya fahimta ta hankalinsa, to sai ya kiyasin waccan da aka bashi labari ɗin akan wannan da yake ya saba da ita. Hakan an ce ci da sha ba lallai zama irin wannan da muke da za a ɗauka da hannu a buɗe baki a sa ba, babu ganin abin da yake nesa ko kusa da kai a wannan rayuwa ta barzakhu. Jikin ya bambanta da ruhi, duk da ana dawo mutum da shi a lokacin da ai masa wannan ni'ima, babu shakar numfashi irin wanda muke shaka a nan duniya, babu takawa ka tafi da kafa ka kai ziyara, babu wasu abubuwa ne da muka sani na harkokin rayuwar duniya. Don haka abin da ya hada wanda akwai shi a can akwai shi a nan duk suna ne, amma haƙa'iƙ din na wancan ya bambanta da wannan. Musulmi ko kun ga me nake nufi? Ma'ana in an ce ciyarwa, shayarwa, ni'imtarwa, to na lahira ko na barzakhu daban yake da irin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa ta duniya. An gane? Yawwa. Haka nan maganar da za a tambaye shi ya amsa duka da bambanci. Yanzu misali kun ga cewa za a zaunar da mutum a cikin farko, mala'iku guda biyu za su zo munkar da nakir za su zaunar da shi. Haka yazo a nassin hadisi, fa yuqidanihi, idan an kai mutum kabarinsa an binne, ƴan uwansa sun juyo, yakan ji takun kafafunsu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan sai mala'iku guda biyu su zo su zaunar da shi. To zaunarwa wata iri ce, kai yanzu tuno wanda za ka yi shine a cikin kabarin, za a tashe shi sai ya zauna a cikin kabarin, bayan a shimfiɗa haka aka sanya shi, ga itatuwan da kuka ɗora ko ga ƙasar da kuka sa, ga itacen maina, ga ginin da kuka yi, yadda in ya miƙe ba zai iya yunƙurwa ya tashi ba, ko da dawo masa da ran za a yi, in a duniyance ne ba zai yi a ce ya zauna a zaune ba. An gane wannan abu? Don haka duk abin da ake gaya mana imani ake so mu yi cewa ana yi, wanda ya sanya mana na duniya ga yadda muke yi, mu kobara, mu bokara, mu miƙe, mu tashi, mu sunkuya, mu zauna, mu tsuguna, mu durƙusa, mu kwanta, mu kishingida, mu jingina, ko duk waɗannan siffofi ne na abubuwan da muke mu a duniya. To a lahira ko in ce a rayuwar barzakhu, in an ce mana akwai tafiya, in an ce akwai zama, in an ce akwai kaza, to kar ka ɗauko irin wannan na duniya ka ce irin sa ake yi, ta yadda in baka samu hanyar da zaka gaskata ba sai ka ce ƙarya ne. Kar kai wannan duk rayuwar abin da ya shafi na duniya daban, abin da ya shafi rayuwar barzakhu daban. Don haka shi yasa ba a kiyasin rayuwar duniya a rayuwar barzakhu akan rayuwar duniya, ta inda zaka ce in mutum an ce yana da rai, kamar yanzu maganar masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan da'iman wa abadan a ransa, ai da ransa a cikin kabari, wannan maganar ba haka take ba. In sun ce abinda ake nufi yana nan da ransa rayuwa ta barzakhu, to sai mu ce eh, domin kuwa ai annabawa sun fi shahidai kamala. In shahidai suna da rayuwa irin wannan da Allah madauke ba mu labarin ta anan, to fa min babin aula ya zama annabawa ma suna da irin wannan bi suratin akmal, ko ba haka bane? To amma tunda rayuwa ce ta barzakhu da ta shahidan da ta annabawan, dukkan ta ba irin wannan ce ta duniya ba. Domin yanzu inda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ciki yanzu ta barzakhu, inda iri ɗaya ce da ta duniya, to ai da wasu abubuwan da ba a yi su ba. An fahimci abin? Su masu wannan aqidun abin da suke so shine ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan da ransa a cikin kabari bai mutu ba, shi yasa ma har ba sa so su ce ya mutu ko sai a ce ya fuku, saboda a ɗauka yana nan da ransa. To su abin da suke so shine su halatta wa kansu duk lokacin da za su je, ko da ziyarar kabari ne, za su iya daga hannunsu su ce ya rasulullahi ayi min kaza, ayi min kaza, ayi min kaza, su roƙi abin da yake haƙƙi ne na Allah, sai su roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mutum ya je kabarin manzon Allah yana neman a bashi arziki ko a warkar da ɗansa da bashi da lafiya ko makamancin irin waɗannan, ko Allah kawo mana zaman lafiya, ko sai a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma kun ga duk haƙƙin Allah ne, bai halatta a yi wa wani wanda ba Allah ba. Yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abun, ɗaukar haƙƙin Allah ne a bashi, wannan kuma shi ake ce ma shirka. Allah ya sa an gane wannan abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da matsayinsa, ko da ba a kai shi wannan ba, to yana nan da matsayinsa. Inda a ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ransa irin rayuwar duniya, to da sahabbai sun aikata babban laifi kenan. Inda da ransa, to ashe da an masa alwa'ad, da sun binne shi kenan da rai. Allah madauki ya hana mutum yayi wa'dil banat ya binne irsa da ranta ya za ai wannan al'umma su dauki manzon su sa shi da ransa su binne shi ya za ai wanke shi ai masa wanka irin wankan da ake gawa ya za ai masa likafani ya za ai kuma ai masa sallah ai masa addu'a sannan kuma a je a tona kasa a binne wanda yafi kowa daraja inda yana da rai rayuwa ta duniya to da waɗannan abubuwan duk da ba za a yi su ba da sun zama haramun wani sahabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bal in aka yi shi ma sai yau dama an tuhumu addinin su don haka rayuwa ta duniya irin wannan ta ka zo ka tsaya gaba na kai mun magana in ce a gaisa ina kwana ina gajiya ga kaza mai ko hannu ai musafaha ba ni labarin abin da ban sani ba in baka labarin abin da baka sani ba wannan rayuwar dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare an fahimci abin wanda yake ciki yanzu sunansa rayuwar barzakhu cewa ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da aka yi masa da salati wannan shi ma labari ne shi ya bamu shi kuma gaskiya ne yaya ake yin sa ba mu sani ba an fahimci abin wani abu da zai baka mamaki me wannan aqidar yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ransa komai ma zai iya za a yi masa magana ya amsa sai a ce me dalili sai ce ai gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana dawo masa da ransa don haka mu karba a yadda yake a zahiri shine kuma a siffofin Allah wanda su ma ba gani yake ba sai ƙaryata ko ba haka bane in an ce Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana ko yana da fuska Allah yana da kaza iya abin da ne Allah ya faɗa a Qur'ani dangane da kansa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sai ka ga mutum yana da wurwurin ya yarda da wannan zancen ya gaskata ko ba zai gaskata ba tare da ga wannan shi ma labari ne amma ya gaskata shi ya ce tabbas haka yake saboda abin da yake so ya tabbatar ko kuma ya samu ya tabbata shine ake bude masa kofa a wannan Allah sa kun gane wannan shi asalin addini ana in duk abin da yake da alaka da ghaibiyat ku rike wannan kaidar duk abin da yake da alaka da ghaibiyat a babin aqida in an ce kun san ghaibiyat abubuwan gaibi duk abin da gaibi ne meye gaibi misali Allah gaibi ne ma'anan gaibi shine duk abin da baka gani duk abin da ba ganin sa ake ba babban gaibi shine Allah shine fi komai zama tunda ba ganin sa muke ba tashin kiyama gaibi ne a ina muka yarda akwai an yi tashin kiyama ko ba a yi ba abinda ake a cikin kabari gaibi ne ta ina muka san ana yi labari ne kun ga wannan don haka duk abinda yake da alaka da gaibi to ana gina shi ne akan labari me ma'anar labari ko Qur'ani ya faɗa ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya faɗa a cikin hadisansa duk abin da ba a same shi a Qur'ani ba a same shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a tabbatar da shi a cikin gaibiyat yau baka zuwa ka ce ai akwai wani abu ma ya wajaba mu imani da shi sunansa kaza kuma ba mu taba jin sa ba sai a gunka kai ne ka tuno shi a hankalinka ba a nassi ka same shi ba an fahimci wannan abu don haka ba a tabbatar da abu a cikin al-ghaibiyat sai da dalili ba a kafa hujja da imkani mun taɓa wannan zancen wani lokaci galibin masu irin wannan aqidun yastadilluna bil imkani ala alwuqu'i wala yastadilluna bil wuqu'i ala haqiqati alwuqu' mana suna kafa hujja ne da imkanin yiwuwar abu ma'ana sai su ce a'a to me ya gagari Allah in Allah ya ga dama ba sai ya bashi ba in Allah ya ga dama ba sai ya sa shi ba a wannan ba shine zancen mu ba wannan shi ake kira al-istidlal bil imkan kafa hujja da yiwuwa in yiwuwa ne wani abu ne ya gagara inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wani abu da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah mai iko ne akan sa don haka baka kafa hujja da cewa ai Allah zai iya ikon kaza zai iya yin kaza dan me ba zai bashi ran na hakika din ma a gaya masa maganar ya ji ba dan me ba za a iya daukar ma gudanar da halittar ma a bashi ya rike ba dan me ma ba za a ce masa in arzikin ne bayar ba ko ba haka bane in kana kallon girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai ya kai ne daraja sosai a gurin Allah madaukaki ya cancanci ai masa kaza duk za a iya masa amma in Allah ya riga ya faɗa cewa shine mai yi in Allah ya riga ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan abu to ba mai ikon kuma ya goye sai ai me zai hana a kaza, kun gane abin da yake nufi? Daka abin gaibi ba a kafa hujja a kansa da zai yiwu, abin da ake so shine a kafa hujja da yiwuwar cewa ta tabbata an yi. Ka kawo hadisi, ka kawo aya daga Alkur'ani cewa Allah madauki ya ce abu kaza ana yi, ka kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza haka ake yin sa, haka yake faruwa a lahira ko haka yake faruwa a rayuwa ta barzakh. Insha Allah an fahimci babin yadda yake. Haka yana da khasa'is ne da suka shafe shi ita wannan rayuwa, kai tana da kebantattun sufofi da suka shafe ta a cikin littafin aqida, malamai da sun yi bayanin waɗannan masaloli. Ina ne والشهداء يوا إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم وأن أي سنة قال ثبت من شوى شهيدي سنة ولي مدوكك ما في دوكك أو رؤ بنجنس وأن المهم كذا كان الإندية إضافة الإندية زواج الله يوا عند ربهم يوا وأن ينالون على سفنت الله سبحانه وتعالى ko wasabta wani a ce inda Allah abu kaza inda Allah halada inda Allah ko mutum kamar su wannan tunda abubuwa ne hissiya a ce inda Allah suna wurin Allah yawa wuri din kuma galibi mutane nan sukan halarto matsalar da ake tattauna a ce dan me za a yi wa Allah makani to idan lafazin makani na sha magana akan wannan ko a darussa da suka shafi wannan babi na aqida cewa Allah madaukaki bai yi magana akan wani abu sunansa makami ba, la nafiyan wala isbatan, ko babu wata aya da Allah ya ce makamin Allah shine wuri kaza, an gane wannan makamin nake so ku lura, yawa bai faɗa ba. Sannan kuma babu wata aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kore samun makami din. Asalin lafazin makamin ba kwal lafazi ne, yawwa masu harkar cece ku ce na ilmin kalam su suka gode shi, don haka tabbatar da shi ko kore shi baya cikin abinda shari'a ta zo da shi. Ba ruwanka a babin gaibi da babin sunayen Allah da siffofi ba a shiga da hankali, don haka duk abinda Allah bai faɗe shi ba ba a faɗa, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ba a faɗa, ka bar shi yadda Allah madaukaki ya faɗa. Yanzu siffofin ai kun gaba duka ya gaya mana ba, wasu abubuwa ya gaya mana dangane da shi, ko ba haka bane? Yawo don haka kai ba zuwa za ka yi a ce don haka Allah maduki ya ce yana da kaza yana da kaza, sai a ce to ina sauran, ai to sauran me, sai za a tambaya sauran me, sai ka ce sauran siffofin, sai a ce siffofin wa, shi ne za ka bada amsa. In ka ce siffofin Allah sai a ce to dama ka san shi ne, ka taɓa ganinsa yanzu aka gaya maka labarin wasu aka rage, kaga dole mutum zai dawo ce okay ni nayi tunanin siffofin irin namu ne, shi yasa in an ce hannu an ce kaza ba faɗi sauran ba, sai an ce to suna ina, sai a ce to dama kai ne kai wannan rikicin a zuciyarka da kai wannan tashbihin, kai tsammanin siffofin Allah irin naka ne, siffofin Allah daban siffofinka su ma daban. To in aka magana akan irin wannan gefen shi ma na abin da ya shafi rayuwar barzakhu, to karka shigar da hankalinka, karka ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa me yake yi, muna da hadisai dai da suka faɗi Allah madauki ya hana ƙasa ta ci jikin annabawa, don haka annabawa duk da aka sa su a kabari suna nan yadda suke ghadban tariyan, kowanne jiki ɗanyensa ɗanye sosai, bai bushe ba, bai ƙaiƙashe ba, bai lalace ba, duk annabi haka yi alƙawari ƙasa ba za ta taɓa jikinsa ba. Ana samun wasu daga cikin waliyai salihan bayi su ma a samu irin wannan, mahaifin Jabir an ga irin wannan a kansa bayan wani lokaci da aka tona a waɗanda aka ce a yakin Uhud, an samu irin waɗannan maganganu, an samu tabbace ba kuma ƙarya ba ne. To amma duk abin da za mu tabbatar a wannan babin, muna tabbatarwa ne in nassi ya tabbatar, da ba a samu nassin da ya faɗa ba shikenan bakin mu alaikum kowa sai ya shiru, babu abin da za mu ambata. Allah sai kun gane wannan abu, don haka a babin gaibi ba a sa baki, ba a sa hankali, shi yasa waɗanda suke amfani da hankalin ai kun ga su suka fara ƙaryata wannan kamar mu'tazilawa, su duk abin da bai tafi da hankali irin wannan hankalin nasu na duniya ma, to shikenan za su ce a wannan ai ba zai yi ba, an ce akwai azaba a kabari, akwai nima a kabari, akwai tambaya a kabari, za a zaunar da sai wannan matsatsan wurin yaushe za a zaunar da shi. Saboda me su tunaninsu irin zama irin na duniya irin wannan da suke da za su ci abinci irinsa za a yi a kabari, da suka gaba zai yi wurin ba shi da faɗi sai suka ce ƙarya ne. To kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana saboda ba su fahimce ta ba sun ƙaryata ta. Zaman lafiyarka ashe shi ne in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ko a babin siffar Allah ko gaibi ko menene ka gaskata shi dan yafi sanin ka yafi ka kai sanin abinda wannan abun ya kunsa. Daga ina ya samu? Daga mai halitta. Daga ina ya samu? Allah ne ya bashi labarin ana kaza ana kaza ana kaza. Allah ko baya ƙarya, manzonsa baya ƙarya. Hankalinka ne bai fahimta ba, don haka ka tuhumi hankalinka ka kyale wannan harkar ka ce amanna bima qala Allah wa amanna bima qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah kare taimakon mu. To sai shi wa fihi talaqi alwahi arwahi ahli khairi. A wannan ayoyin har yanzu suna karantar da mu cewa rayukan ma'abuta alheri suna haduwa da juna. Rayuka na haduwa da juna. Shi yasa ya tabbata a hadisi ana nuna wa mutum ayyukan mutanen gidansu. Wani ƴan uwansa a nuna masa irin ayyukan bayan ya mutu. Ana nuna masa ga wane can yana aikin kirki, wane yana kaza, wane yana kaza, wane ya tambaɗe, wane ya lalace. Duk ana gaya wa mutum. Ya tabbata wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma arwahin suna shi yasa a lahira ko da a aljanna ba akwai ziyarce-ziyarce ba, can aljanna za wannan zai kai ma wannan ziyara a zauna a tattauna a yi hira a tuno abubuwan da aka yi a baya. Kuma Allah ya ba wa kowa ƙwaƙwalwa mai zarangwanar da ba a manta komai daga lokacin da kake ɗan ƙanƙani, daga lokacin da ka girma kai abokai, duk abin nan haka za ka tuno shi. Kun zauna a wuri kaza shi ma ya tuno yadda kuka yi, kun yi wa'azi a wuri kaza an yi ilmantarwa an yi karantarwa har wane ya musulunta har wane ya kaza har wane, duk waɗannan za ku iya hiransu duk ba za ku manta ba. A ji daɗin na daɗi na wanda ba daɗi kuma dama ba zai taso ba, saboda a aljanna ba a baƙin ciki, sai daɗin kawai za ka ji. Allah ya kai mu. Wa ziyarati ba'dihim ba'dan, rayuka kuma har yanzu suna kai masashensu ziyara, wannan ya kai ziyara gidan wannan, wannan ya kai ziyara gidan wannan. Wa tabshiri ba'dihim ba'dan, kun gani kuma suna ma junansu bushara. Da ba a yi ayyala ba zai faɗa ba, tun da ce yastabshiruna an yubashiru ba'dihim ba'dan, a tsakanin su suna ma junansu bushara. Wani ce muna kuku murna sanninku da zuwa kaza da kaza, wasu wani ma muna sa ran za su zo kaza da kaza, waɗanda suka samu damar kaza Allah maɗauki ya ba su taufiki su ma su samu irin wannan mutuwa da muka samu kaza da kaza. Allah subhanahu wa ta'ala ya arzu samu da aljanna. To kafin karasa wannan gefe akwai maganar shahada. Shin ya halatta mutum a duniya ya yi yaƙi don a kashe shi ya shahada, ko kuwa dole ya zama yaƙin da zai yi asalinsa ya zama don ya ila'i kalimatillah? Wasu malaman sun ba da damar wa saboda wasu nassoshi mutum ya yi tamannin shahada, burin shahada, amma muhaqiquna daga cikin malamai suna cewa in mutum zai lura musamman ta janibin tauhidin mutum, kada ka bari ka sa kanka a wani matsayin da za a ce ayyukan da kake aikatawa da wata niyya kake yi ba ta yardar ba ta neman yardar Allah ba. Abinda yake amfaninka kai amfaninka, kar ka fifita shi akan abinda yake akwai yardar Allah a cikinsa. Don haka gwanna ka yi niyyar ila'u kalimatillah, kuma ka fita domin yakin da za a yi don kalmar Allah ta ɗaukaka ne, sai ya zama shahadar taba'an li wannan niyya din. Shi yasa wasu malaman har suna cewa akwai tuhumar mutum ya je jihadi kawai don a kashe shi, wannan in yi haka to innama qatala li yuqtal, shikenan qatala li yamut, ya je ya yaki ne li yamut la li ila'i kalimatillah. To kuma a babin tauhidi ana son ya zama mutum komai nasa ya zama cewa yayi ne don ya samu yardar Allah, don ya ɗaukaka addinin Allah. Domin in aka ce an zo yaki, me yake faruwa? Akwai kisa, akwai jin rauni, ko ba haka bane? To in mutum ya mutu an faɗi ladan da zai samu shine wannan na shahada ɗin, to idan asali abu na biyu kuma da zai faru shine cin nasara a yakin da addini ya ƙara fadada. Asalin yakin ana yin sa ne don wancan din, ba don a mutu ba. Inda dan a mutu ne da sai kowa ya zauna a gida a jeho musifa, kowa ya mutu kawai sai Allah ya ba kula da an bincika abin. Ashe asalin maksudin jihadi ba don ka mutu ba ne? Ka riƙa tunanin asalin shine a girmama a ɗaukaka kalmar Allah, addini ya yaɗu. To ka tafi da wannan niyyar, in shahada ta zo fabiha wa ni'mat, an gane. Amma kar ya zama asali kawai so kake ka mutu. Wannan ababin tauhidi malamai suna ambata wannan, duk da cewa akwai maganganun malamai na halatta mutum ya je jihadi dan a kashe shi ya samu shahada. Ta babin tamannin shahada, buri, saboda ita ma shahadar suna ganin cewa ai ita ma shahadar lada ce daga Allah, ko ba haka bane? Mutum yana burin ne ya samu shahadar saboda ladan da ke ciki. To amma asali shi wannan ai amfanin kansa ne. An fi so ka kalli amfanin addinin Allah sama da amfaninka. Ina jin da kun gane me ake nufi. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تو بمكرن تونا آير دا بيان ما أنت مجملا بكم يوا ناس يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين من يوانا جاء فنعلم الكيس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين نم ita ma sifa ce, sifa ce ta suwa ta waɗancan muminai. Muminan nan da suka gabata daga cikinsu wanda aka yi suka yi istishhadi, daga cikinsu su ne waɗanda istajabu, ai ajabu, ajabu lillahi war rasul, sun amsa wa Allah da manzon Allah, kiran da Allah ya musu, kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu. Min ba'di ma asabahumul qarh, bayan miki ya same su. Miki, mun san miki rauni. Abinda ake nufi da mikin a nan shine al-qatl wal jirah, ba iya jirhi ba, duk da yan uwansu ne aka kashe, su kuma abinda ya rage a jikinsu akwai miki din, shi yasa aka faɗi iya mikin a nan. Ma'ana bayan miki ya same su, an ji musu rauni a yaƙin Uhud, an koma Madina, sai labari ya zo cewa Abu Sufyan da mutanen Makka suna shirin su dawo su kawo hari ga Madina, a istisalin Madina, a uprooting dinta, a lankwame ta gaba daya, a ruguza Madina. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabbai, to zauna fa bata kare ba, a tsuguna sai bata kare ba ko, to lalle a tashi a sake shiri, za a sake fita. Sai aka je Hamra'ul Asad, sai wani mutum ya zo, wani wuri ne an ce masa Hamra'ul Asad, sai wani mutum ya zo shine yake gaya musu cewa ku kiyaye waɗancan mutane fa, sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza, suna shirin za su zo su auka muku. Sai wannan ya ƙara musu ƙarfin imani. To shine wannan hikaya ce Allah mudake yake kawo mana ita a cikin Alƙur'ani. Su ne waɗanda suka amsawa Allah da manzon Allah bayan kuwa miki ya same su. Lilladhina ahsanu minhum, waɗanda suka kyautata a cikin su. Wattaqau, suka kiyaye, suka ji tsoron Allah, to suna da ajrun azim, lada babba. Alladhina qala lahum an-nas, har yanzu dai siffar su ita ce, su waɗannan mutane su ne waɗanda an-nas, mutane suka ce da su. An-nas ne wani mutum ɗaya ne ya zai faɗa, suka ce da su innan nas qad jama'u lakum, ai mutane sun taru muku. Nan kuma mutanen nan da ake nufi ne fa Abu Sufyan da shi da mutanansa. Kaga an-nas akan yi amfani da ita ta zo da ma'anar mutum ɗaya, akan amfani da ita tana da nufin jama'a da yawa. Allah akalla a wannan siyaki din, wani mutum ya zo ya ce musu ai ga kafirai can sun haɗu, za su yi kaza, za su yi kaza. Qad jama'u lakum, yan ce jama'u lakum, ai jama'u min ajlikum, min ajli istisalikum, min ajli qitalikum, sun taru ne sun haɗu don su zo su kawo muku ɗauki, su kawo abin nan ɗauki, su kawo muku hari, su lankwame ku lokaci guda. Fakhshawhum, ku tsorace su, ku kiyaye su. Wannan labarin me ya kamata yayi ga mutanen da aka ji musu ciwo? Yanzu ka saurara abin da Allah a zuciyarka, ka tuno abin da aka yi. Ina Abu Talha, ai Talha ibn Ubaidillah, ina yake shullat yaduhu, ina yin su Abu Dujana, ga bayansu duk kibiya. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hali yake ciki, jinin bakinsa bai gama zuba ba na haƙorinsa da aka ɓalla. ga wannan mai ciwo can, ga wannan an karya shi a can, ga wannan kibiyoyi a nan an ci an caki a sayyidina Aliyu annabi zan suka harbi wajen guda 90. Anas ibn Nadr har tara da duka wajen 80 a jikinsa. Yar uwarsa ce kawai ta gane shi da yatsinsa saboda zo bai a jiki. To duk irin wannan halin ka tuno wannan abun ya faru, sai kuma a ce ku sake shiryawa mu fita. Ai kun ga waɗanda suka amsa wannan kiran sun cancanci a ce musu alladina stajabu lillahi war rasul, ko ba haka bane? Yawwa, to shine abin da Allah madaukake nufi a nan. Fakshawhum, yace ku ji tsoransu, amma maimakon ya ƙara musu tsorata da firgita su tuno ciwukan da suke jikinsu, fazadahum imanan, sai wannan abin ya ƙara musu imani. Wa qalu, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Asalin wannan kalmar hasbunallahu mubtada ne da khabar, hasbuna khabar ne muqaddam, ai Allahu hasbuna, Allah ya ishe mu. Wannan kalmar malamai suna cewa kimma ce a tauhidi, kololuwa ce a tauhidi. Duk mutumin da ya kai matsayin faɗin wannan kalmar daga zuciyarsa kuma ya yarda da ita, to ba ƙaramin mai tauhidi bane. Cewa ya manta haulahu wa quwwatahu, ya manta abin da ya mallaka da dabarunsa da danginsa da ƴan uwansa, ya ce gaba ɗaya kawai duk ya manta, Allah ya ishe shi. Makami dama gashi an rugurguza, ko kamar su halin da suke ciki, an rugurguza makami, ma'anawiya ta rabu, an tsorata, an firgita, an dawo gida jina-jina, an kashe mutum 70 suna can, an yi kuka, an yi hasarar rayuka. To take kuma sai aka ce ku fito, za a sake komawa. Kaga wannan mutumin mai irin wannan halin ya zo kuma wannan abin ya ƙara masa imani, to ba ƙaramin mutum bane. Sannan kuma ya zo ya ce ai ba komai, na yarda da Allah, na miƙa lamarin gaba ɗaya, ka ce kam na miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ishe ni, ta duk inda aka biyo min to Allah zai kare. To wannan kalmar tana da falala sosai. Wa ni'mal wakil, shi ma dalla da shi a matsayin wakili, ma'ana wanda za a dogara gare shi, ma dalla da shi. In an ce ma dalla da shi, ma'ana ya kammala a matsayin wanda za ka tura masa abu ka koma gefe zai karasa maka, shi ne abin dama da ake nufi. Yanzu wakili da ake faɗi a Hausa mu, ko in ce a rayuwarmu a duniyance, in ka tura wani wakilin ka, me yake maka? Agent ɗinka ne, yana wakiltar ka yayi abin da kake buƙata. To don Allah wannan gata ne ya kai a ce Allah ne wakilinka, ko matukar abin da zaka samu a gatan da zaka samu da shagwabar da zaka samu Allah ya maka, ita ce wannan, a ce ya isar maka kuma duk abin da kake bukata zai maka. To kaga mutumin da yake irin wannan hali yana bukata wannan kalmar. Shi yasa malamai suke magana akan wannan kalmar cewa ana son fadarta a duk lokacin da aka shiga bala'i. Duk inda wani abu ya kulle maka kai, ka rasa yadda zaka yi da shi. Bala'i ko na iri, rashin lafiya, talauci ne, matsaloli dai iri-iri, an matsaloli akan musulmi, cuta iri-iri, an dame ka, an dame ku da matsaloli akan addinin, yinsa da barinsa, kashe-kashe. To am alazimci hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala yana maganin al'amura da wannan kalma. Kamar da annabi Ibrahim ita ya faɗa, Allah ya tsare da shi daga wuta ta zama masa sanyi maimakon ta ƙona shi. Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da ta hau doki ko raƙumin Safwan ibn al-Mu'attal a lokacin da fitinan nan ta faru da aka tuhume ta, da aka zo ta ga jama'a sun kalla, farkon abin da ta faɗa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma kaga sai mata amfani, musamman ita wannan kalmar ta mata amfani, ya kasance da ta ɗauki lamarinta duk ta miƙa wa Allah. Me ya faru? Sai Allah ya ɗauki nauyin abin, ayoyi ya saukar akan abin da ya faru ga Aisha, aka wanke ta, bata yi ba, ba a yi ba, waɗanda suka tuhume ta suka faɗi wannan abu kaza da kaza da kaza a kansu, duka saboda me? Komawarta zuwa ga Allah. Ku tuna lokacin kuma har yanzu a cikin dai wannan kissar tata, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansu ya same ta a gaban iyayenta, damuwa ta ishe shi, lokacin ba a saukar da wannan wahayin ba, yake tambayar ta in kin san wannan abun, almamti bi shay'in minhu, mana kin dan dan da wannan abun, da ake tuma in kin san abin nan ya faru ki fada a lokacin me tai tace ta ba ta komai ba tace idan ta wadatu Allah zai magani wannan hali kuma zai fidda ita take fada a lokacin gaban iyayenta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wani abu ne ya faru ina ga mun taba wannan gunjin har wata lecture da aka yi ko take cewa wani abu kuke so ku ji na fada in ba shi na fada ba ba za ku yadda ba abin da zai kwantar muku da hankali shine ku ji na ce nayi daka in nayi ta maimaita cewa ban yi ba ba shi kuke so ku ji ba don haka a saurara har Allah madaukaki yayi abin da zai kuma sai Allah yayi lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna yaji dadi fuskarsa ta haske na farko mutuncin sa aka ƙara karewa domin da a ce wannan abu gaske ne to ai akwai matsala dangane da taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce matarsa ta aure ta shiga cikin irin wannan yanayi Allah madauke saukar da wannan aya da aka ce wa za ta gode wa kuma wace ce Allah wannan maganar ita ce dama babban abin da ake so ka kalla na darasi a ciki kada ka bari wani abu ya shiga zuciyarka ya samu gindin zama fiye da Allah subhanahu wataala wajen abin da ya shafi kula da lamuranka ka dauki lamuranka baki daya ka mai da su ga Allah Allah shine mai maka komai kada ka dogara la ga laya la ga guru la wani malami la boka la wane ne duk ka watsar da su kar ka taba bari ka dogara ga wani abu Allah shine awwalan Allah shine kuma akhira in ka samu wannan tauhidin wato tauhidi zai ratsa jikinka jini da tsoka da bargo to sai ka ji cewa duk wani abun ka a duniya wallahi sai ka ga yana yin dadi yana sauki saboda tauhidi akwai falaloli da malam Ibn Qayyim ya ambata na hasbunallahu wa ni'mal wakil suna da fa'ida mutum ya san su a cikin zadul ma'ad ya ambata daga ciki ya ambaci wasu abubuwa irin waɗannan Allah ya sa mu dace to sai ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya suka koma da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala daga Allah lam yamsashum su ka karanta wannan fa makaranta ba to mu bashi makaranta dan naji ni ma kamar ba a karanta wurin ba lamma raja'a annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta nan ko a cikin littafin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo min Uhud ila al-Madina ya dawo Madina nadaba ashabahu ila al-khuruj sai kira sahabbansa shine nadaba ya kira sahabbansa su fita nan me yake a wurinku wa sami'a anna Abu Sufyan kai naka daidai da nawa nasun shine daidai wannan nake amfani shi da computer da kuma wanda yake wannan shine daidai ba laifi wa sami'a ma rubuta shi daga baya nadaba ashabahu ila al-khuruj fa kharaju sai suka fita ala ma bihim min al-jirahi didda abin da suke ciki na raunuka istijabatan lillahi wa li rasulihi dan amsawa ga kiran Allah da aiki da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wasalu ila hamra al-asad suka je wani wuri ana ce masa hamra al-asad wa ja'ahum man ja'ahum wani mutum yazo musu wa qala lahum yace da su inna an-nasa qad jama'u lakum ai mutane sun taron muku wa hammu bisti'salikum sun himmatu za su tumbuke ku baki daya takhwifan lahum dan ya tsoratar da su wa tarhiban ya razana su falam yazidhum dalika illa imanan billah amma wannan labarin bai kara musu komai ba sai imani da Allah wattikalan alaihi sai kara musu dogaro ga Allah wa qalu suka ce hasbunallah ai kafina kullama ahammana ya ishe mu dukkan abin da ya dame mu duk wata damuwa taka ita fa ma'anar hasbunallah wa ni'mal wakil kamar a ce ne ka je ka tara buhunhunan damuwarka da matsaloli da za su iya daukowa a buhu ka tara buhunhuna kuma a ce za ka iya dauka a kanka gaba daya sai ka tattara sai ka je gaban Ubangiji sai ka yarda su a gabansa wata irin shafaka ce ta kai wannan to kamar haka ne idan ka ce hasbunallah wa ni'mal wakil shi yasa a gun bahaushe da in an masa abu yake cewa Allah ya isa wannan Allah ya isa matsala ce da ita duk mutumin da ya maka Allah ya isa addu'a ce fa cewa karfinsa ya kare an fi shi karfi ba shi da makami ba shi da dabara to kuma ya bar wa Allah yayi abin da ya ga dama da kai ai ka shiga uku Allah ya kyauta na'am to shine sai yake cewa waja'ahum man ja'ahum ila an-nas yuqaddimunakum wa hammu bi istihsalikum takhwifan wa tarhiban falam yazidhum dhalika illa imanan billahi wa ittikalan alayhi wa qalu hasbunallah ay kafina kullama ahammana wa ni'mal wakeel الوكيل شنو المفوض إليه تدبير عباده وند أكا مير مسا أكا فولا مسا أكا جنجنا مسا أكا تتر كومين كلادا تفي كدا لا يوربا ينسى أكا تورا مسا شنو مي شنو معنى الوكيل والقائم بمصالحهم ولكم شنو مي قدا ندا مي سعيوادا دم مصلحو ينسو ديك أبند ذي أمبانيسو ألا نيكي to in kasan shine mai bada abinci shine mai bada kariya shine mai bada arziki shike bada lafiya duk abin da ya dame ka ba mai dauke maka shi daga zuciyarka musamman cututtukan zuciya ba mai maka maganin su sai shi to yanzu idan ka san wannan ka tattara matsalolin dukkan mika masa kace ya Allah na bar maka ka ƙara samu ai ba karimin gata ka samu ba to Allah kuma yana son shi kai tabarru'i daga haulika wa quwwatika kai barranta daga duk wani karfi naka da dabararka da duk wani da kake ji da shi da wani mai mulki mai goyen bayan ka da wani mai karfi mai taimaka maka da wani makami mai angiza maka mai karfafa maka duk ka rabu da su ka fita daga su ka koma zuwa ga Allah ka ce ya Allah kai ne komai to a wannan lokacin sai kaga Allah ya taimake ka lokacin da Annabi Ibrahim aka jefa shi a wutan nan ba komai tare da shi ba sandan da zai dogara ya tsallake balantana kar ya fada don haka tunda ba abinda zai iya yi illa ya fada ciki to tunda yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya zama masa komai din yasa wutar ce aka jefa shi fadawar sai ya fada ba gefe ya fada ba tsakiyar sai ya fada amma wutar effect din ta abinda take yi shine me ta kona mutum sai ta koma maimakon zafi sai Allah mai da ita sanyi saboda me mai iko akan ta mahalicinta shi aka mai walamari don haka kai ma duk lokacin da wani abu ya fi karfinka in ka mayar wa Allah ba dabarar zaka tunance da za a yi ba shi ne ya halicci matsalar shi ya koro ta zo ta same ka babu mai dauke matsalar in ba shi ba duk wata hanyar da matsalar za ta tafi in ka ce masa ya Allah na bar ma komai kai za ka yi ni na kasa to shikenan sai kaga Allah ya maka gatan da ba kai tsammanin sa ba Allah ya kara kimsa mana wannan tauhidin da yadda da hasbunallahu ونعم الوكيل اتكم مغنغنمه داقيدمه تسمى تعالى تندى ياتي فانقلبوا اي رجعوا بنعمه من الله wannan aya ita ce za ta zama matashin darasin mu insha Allah Allah madukiya kai mu gobe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta kara mana tauhidi kara mana tsayawa akan addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.